Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da babban zabe na ƙasa ke ƙara kusantowa a Najeriya, ƙungiyar Kristocin Najeriya wato CAN ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabacin ƙasar da bayyana musu buƙatunsu.
Ga koke-koken talakawa don malamai sun fi kusa da talakawa ma fiye da su 'yan siyasa. Sun san damuwar talakawa fiye da 'yan siyasa. Sun gane talakawa fiye da 'yan siyasa. Su ne za su gaya musu ga adilan da za su dauka don su samu.
Za kuma mu leƙa jihar Borno. Wasu mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne ko ISWAP sun yi wa wasu mata 14 yankan rago a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa yayin imanin yarjejeniyar da aka cimma ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron kungiyar kasashen G20 da ake yi a birnin Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar, kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron kolan. Majalisar Dinkin Duniya da Turkiyya sun cimma yarjejeniya da Ukraine da Rasha a watan Yulin da ya gabata don ba Ukraine damar fitar da hatsi ta tashar ruwan tekun Black Sea, inda za a duba jiragen ruwan dakon a Turkiyya, ita kuma Rasha za ta fitar da abinci da taki. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin tan miliyan 11 na hatsi da kayan abinci ne aka fitar zuwa kasashe 42 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar. Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali na kasar Indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland da kasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera, lamarin da ta yi wuyar rurutu wutar rikicin da Rasha ke yi da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai bayan taron cewa mun amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. A taron gaggawar da aka shirya cikin sauri, shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugabannin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Netherlands, Spain, Birtaniya da tarayyar Turai bayan aukuwar fashewar. Biden ya ce a yadda abubuwa suke yanzu ta yiwu ba daga Rasha aka harba makaman ba. Bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun kaurar baki tsakanin gwamnatin Biden da Cuba, kasar Cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan kasarta daga Amurka, wanda aikin jigilarsu ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus. Kuma kasar ta Cuba na a shirye ta ci gaba da tattaunawa da Amurka. Yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun kaurar jama'a daga Cuba zuwa Amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru. A watan Oktoban da ya gabata, 'yan Cuba sun maye gurbin 'yan Venezuela a matsayin kasa ta biyu mafi yawa bayan Mexico da ke isa kan iyaka Amurka. Hukumomin Amurka sun hana 'yan Cuba shiga kasar lokuta kusan 29,000, sama da kashi 10 cikin 100 kenan daga watan da ya gabata, bisa ga bayanan hukumar kwastam na Amurka. Karuwar rikice-rikice da suka addabi kasashen na yankin Karibiya da ke fama da karancin ababen amfanin yau da kullum da yawan katsewar wutar lantarki su ne suka kara janyo gagarumin kaurar bakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, wani kamfanin jirgin ruwan dako mallakar kasar Isra'ila ya ce wani makami mai linzami da aka harba ya taba ɗaya daga cikin jiragensa da ke dauke da mai a gabar tekun Oman. A cikin wata sanarwa, kamfanin Eastern Pacific Shipping ya ce makamin ya dan shafi gangar jikin jirgin ruwan, amma babu abin da ya samu dukan ma'aikatan da ke cikin sa. Sanarwar ta ce rahotannin farko sun nuna cewa an kai harin ne a jiya Talata da rana a kimanin tazarar kilomita 240 daga gabar tekun Oman. Majiyoyin hukumomin kula da harkokin teku sun ambaci kamfanin dillancin labaran Reuters da wani jami'in kamfanin dillancin labaran AP na cewa ana kyautata zato wani jirgin sama mara matuki ne ya kai hari kan jirgin. A yau Laraba, hukumomi a kasar Pakistan suka faɗi cewa 'yan bandaga sun yi wa wasu 'yan sandan lardi kwanton bauna, inda suka kashe akalla 'yan sanda shida. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne a gundumar Lucky Marwat da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin kasar, wanda ya haɗa iyaka da kasar Afghanistan. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sandan da aka kashe na gudanar da sintiri ne kamar yadda suka saba. A yayin da wasu 'yan bindiga guda biyu a kan babur suka harba motar 'yan sandan, daga nan suka tsere. Hukumomin lardin sun yi Allah ware da harin, suna mai bayyana shi a matsayin na matsorata, kuma sun ce an fara bincike don kamo waɗanda suka kai shi. Prime Minister Shabazz Sharif ya yi Allah ware da harin, yana mai cewa ta'addanci na ci gaba da zama babban matsala a Pakistan, a cikin wata sanarwa da aka rubuta a shafin Twitter a yau Laraba.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Yayin da babban zabe na kasa ke ƙara kusantowa a Nigeria, Ƙungiyar Kristocin Najeriya wato CAN ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabancin kasar da nufin fahimtar juna da kuma bayyana musu bukatun al'umma. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina dauke da rahoton.
This is a conversation by concerned religious community.
Shugaban Ƙungiyar Kristoci ta Najeriya kenan, Most Reverend Daniel Oko, ke cewar wannan tattaunawa ce daga mayar addini da ke hankoran ganin cigaban Najeriya ke yi. Muradinmu anan shine duk 'yan takarar nan su fahimci bukatunmu da zumar fiddo da manufofi da tsare-tsare domin tunkarar su.
Fa'idoji ko kuwa amfanin wannan shine za a iya gayawa 'yan siyasa ko 'yan takarkaru innan ga koke-koken talakawa, don malamai sun fi kusa da talakawa mafiye da su 'yan siyasa. Sun san damuwar talakawa fiye da 'yan siyasa, sun gane talakawa fiye da 'yan siyasa. Su ne za su gaya musu ga aƙilan da za su dauka don su samu mafita, don babu wanda zai gayawa dan siyasa gaskiya sai dai malamin aji. Masu iya magana sun ce jiki magaye ko ya ji jiki ne. Za a ji da rashin tsaro ne tattalauci na katutu a rayuwar jama'a, shi yasa suna kokari su cici talakawa wannan halin. Ana cikin wani hali ne, shi yasa ana wannan kokarin don a gan yaya za a yi. To amma abin ji yaya za a kirawo su 'yan takarkaru in suka ki zuwa sai dai Hamza Almus? Watakila sun rena kungiyar addini na CAN, don in ba a rena su ba, me yasa kungiyar addini da dama su 'yan siyasa suna amfani da kungiyoyi addini ne ko har malamai addini aje a yaudari malamai ko ta gefen addinin Musulunci ko ta gefen addinin Krista su ce in an zabe su za su yi haka? To yanzu sun fara kyamace su dole malamai su farka daga barcin su.
Ganin cewar cikin 'yan takarar da aka gayyata Major Hamza Almustafa ne kadai ya samu halarta, to ko me yasa sauran 'yan takarar ba su halarta ba? Tambayar kenan da na yi wa Pastor Yohana Buru.
Gaskiya a tunanina akan me yasa wannan 'yan takarkaru suka ki zuwa, wato ba su so wata kila wasu abubuwa da za a sa su a gaba ko a tuta su a gaba domin su faɗa game da muradun da 'yan Najeriya suke bita a gurin su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da rahoton mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne ko ISWAP da suka yi wasu mata 14 yankan rago a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda ya aika mana da ƙarin bayani.
wasu mutanen da ake tsotsan yayan kungiyar Boko Haram ne ko Iswa ba ta kai ci sun yi wasu mata 14 yankan rago a koyin haraza da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya wadannan mutane dai suka mun ajalin su sakamakon zargin su da wannan mahara suka yi na cewa akwai wasu dake dake da maita kuma sun cinye musu yayan komandan su guda uku a taki wanda Allah ya wa daya daga cikin gidan doguwa da kuma samu ta tsere sannan ta shigo cikin garin Maiduguri a ranar Asabar din da ya gabata da kuma shirya manema labarai game da abun da ya wakana cikin waɗannan mata guda 40 da aka tara wuri daidai sun samu nasarar yanka guda 14 a taki komandan yayan kungiyar Boko Haram ne da aka ce yayan su guda uku sun da kuma wasu guda biyu wannan zita sun ma guda biyar mai suna Ayiku Ili ya wannan kauye ne tare da wagansa suka kuma dinga yi wa wannan mata yankan rago har guda 14 a taki a wannan kauye mai tarzan kilomita 5 zuwa garin Koza da kuma ke jihar Borno sai dai jami'an tsaron jihar Borno sun tabbatar da akwai lamarin kuma suka ce suna gudanar da bincike akan lamarin dai daga cikin mutanen da ke bayyana mu akwai lamarin wanda kuma dan wannan kauye ne ya sheda mini cewa ya duburo nan kauyen sun kwanakin baya da yayin kungiyar Boko Haram suka addabe su a wancan lokaci wanda wannan kisa ya rasa da mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa da kuma antinsa guda biyu da kuma wasu mutane guda tara
yaran Amir nasu ya mutu a ranar daya kusan guda uku wani kuma ya mutu biyu har zuwa biyar alakwaci daya sun zargi mata daya a ciki maita ne ita da wannan matan da aka zargi ta ita maita ne sai ne duk macin da sama da sakara 55 zuwa sama gaba daya aka tara su shine suna yankansu na ya rasa iyayena na rasa manana da yin uwan papana sun kai kusan biyar a cikin gidanmu daya daga kashe kuma tsofaffi ne wanda sama da sakara 70-80 na ji baki ciki na ji daɗi ba mahaifina wanda ya fi a ciki papana a ciki matan babana daya a yabin dona ya jiko na kina daya a ciki matan dan uwan babana kuma har yanzu a ciki matan babana su uku papana daya matan dan uwan makwabcinmu ne ku bauna mu daya da sauran yin uwan kakannin iyayenmu da suna nan a wannan ƙauyenmu kuma suna nan Boko Haram suna nan sun tare mana iyaye bana muna kira ga gwamnati da ya taimaka kuma wato na muku rana ba sa gushi sa
ita ma wannan mata da samu da kuce daga hannun waɗannan mahara ta shaida mana ma labarai cewa
wanda ya faru a cikin wannan kauye nan kamun nan ko su a kawo ta mata suka zarge shi da maita suka ce wai su ne ita ne ta cinye yaran Amir nasu guda uku ta ce a gina kuma na gaba ya cinye wani kuma suka ce guda biyu a gina ya samu guda biyar sai ne suka kama wannan mata ta sai ne ya kawo sarkin waɗannan tsofaffi dukkan da suka ce ta a duk su ɗin tsofaffi ɗin wanda ya kama sakara 40 zuwa baya mayo suka fara kakama su ta sai ne da ni na gan abun ba daɗi sai na bar waje suka fara tara mutane ka ce ku gani inda za a yanka su suka tara kota kota jama'an al'umma waje suka tara saka fara yayyanka su to shi ne da suna fara yayyanka su na mamun wannan da mamun waɗannan da baban waɗannan mutum a gidan mu ɗin sun mutum biyar da suka yanka a gidan waɗannan to abin da ba da ita ba zan iya ganin duk dai an faɗa abin da yake faruwa ba abin ya ba mu sauro to shi ne na kama hane kuma na fita a gona sun zuwa sun yanka ta bai kun har zuwa Allah ne dai ya tsira da ni da na kufce na gode ai sun gane zan fita ma ai ne din mu za su kama ni su yanka ni su da su ai ne
wasu mutane da aka yi wa 'yan uwansu guda 14 yankan rago kenan a kauyen Ahazara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno kilomita 5 zuwa garin Koza da kuma ke jihar Borno a shirin arewa maso gabashin Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda biyu wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman.
A wannan mako da muke ciki ne, rundunar sojojin Najeriya ta bayyana sunayen ƴan ta'adda guda 19 tare da hotunan su. Tace za ta bada ladan naira miliyan 5 ga duk wanda ya nuna inda suke. To ko me ƴan Najeriya za su ce game da wannan mataki da sojojin Najeriya suka dauka ga wasu mazauna Ibadan a jihar Oyo?
Sunana Muhammadu Dan Ali, Ibadan.
Me za ka ce game da matakin da rundunar sojojin Najeriya ta dauka na fidda sunayen ƴan ta'adda tana neman su ruwa a jallo?
Ki yaran kai dade na yi farin ciki kuma naji dadi saboda abinda addalili na bata makara ba ita sojojin Najeriya in hadda gaske ta kai kuma manyan Najeriya sun sa ido kasa tana son ta gurbace ba su dauki matakin komai ba.
To kana ganin cewa wannan mataki da rundunar sojojin Najeriya ta dauka shine ya kamata ta yi domin gano inda ƴan ta'adda suke?
Yayi daidai kuma inda sun ka dauka yayi daidai a fahimta ta saboda abinda ka wannan dalili ita sojojin Najeriya sune tsaron al'umman Najeriya kuma talakawa sun sa ido ga hukumomin Najeriya ko su dauki mataki waɗannan abubuwa da ke faruwa ko kasu dauka ana kallon su wani irin mataki ne suke son su dauka na ci gaban kasa ne koko na gurbacewa kasa ce? Don haka mu mun yi farin ciki idan za su dauki mataki ko ta wani fanni ko ta wani hanya domin a gano wanda yake da hannu cikin wanga abubuwa na gurbacewa kasar Najeriya dumu-dumu. In an kama mutum ko wani irin hukunci ya dace ya yi mai ya yi daidai gare ni.
A san baya wannan rundunar sojojin Najeriya ta taɓa kama wasu ƴan ta'adda da take zargi da wato aikata ta'asa a cikin kasar Najeriya. Me yasa ita rundunar sojojin Najeriya ba za ta tatsi bayanai daga waɗannan mutane ba ta yadda za a gano waɗannan mutane 19 da take zargi?
Wannan sai dai a koma wurin su a yi binciken su rundunonin sojojin Najeriya. Mu a kallon da muke yi abubuwa idan babu hukuma hannunta cikin wannan lamuran gurbatacce aikin da ake yi a kasar nan to ba yadda za a ce an kama dan ta'adda kuma a risa daukan mataki akan shi kuma a bayyana abin da yake yi kuma hawace hanya ya fara biyowa wannan abu hayyar zama wani abu cikin kasa kuma da ris akwai kuma hukumomin Najeriya ba su dauki mataki ba. Manyan Najeriya suna kallo kasar tana son ta lalace balle tana ma a ce arewa ba arewa ta yi kowace a cikin kasar nan samun matsaloli a talakawa kuma su talakawan ba su da kowa sai Allah sai manyan su manya ai hakke a tore kai take kin talakawa a kansu take.
Allahu da mai injin me zaka ce a game da sunan da rundunar sojojin Najeriya ta fusa cewa tana neman mutane 19 ƴan ta'adda?
Eh to ai wannan bayani da duniya ba ma Najeriya ɗaya ba kowa san cewa mutanen cikin Najeriya suke kuma an san yankin da suke an san inda suke an san dabobin su don gwai da gaskiya suke ko kuma sojin da gaskiya suke kamar yadda suka aiki da suka je sa lalla da suna aiki na kwarai yanzu da suke ba sun bar ma wannan aikin ma mutan wanda ba su nan babu su wannan da bayan nan ba aiki suke ba kowa ke neman an san inda yake ba wai abin an san dabar suke to me ne mai kace ba lalla har sun zuwa ma inda aka gansu an gansu kuma ce musu komai ba har sun ka tayar su to me bayan wannan za ta zo ba lalla da a nemo ni.
To amma sojojin Najeriya sun sha kafsawa da ƴan ta'addan nan a sansanonin su da wasu wurare da yawa kuma suna cin nasara.
Eh suna kokari kuma sun yi kokari amma yanayin da aka fuskanta da yake abin ya ci yawa sannan sun san inda suke akai musu abin ga ruwan wuta ba mai jiragen sojin sama da kasa a gama da su kowa zuwa lahiya ya yi.
Akwai jiragen saman da ake cewa ana turawa suna waton ba ta kashe da waɗannan ƴan ta'adda ba ka ganin cewa su ma sojoji suna kokari?
Sun yi kokari amma mutane ba su gani ba saboda mai kokari kullum ana ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗaya ana wasan kuɗi gare su kuma yawanin ma kokarin sun kai ba bayan zuwa gama da su ba.
A can baya ana samun waɗannan ƴan ta'adda suna kai hari suna kore ƙauyuka suna kore dukiyoyi kamar shanu suna kwashe hatsi da shaguna ba ka ganin yanzu duk wannan an samu dama?
Eh an samu dama amma ina ga ma ka dubi lokacin da suka tarihi kaka sani ne ma na sani wani ya sani wanda jiya irin yakin suka yi aka yi a Liberia da Saliyo irin kokarin da Najeriya ta yi amma nan cin gida sun kasa cin gida.
To ba ka ganin cewa matsalar tsaro ba Najeriya bane kawai ya shafi kasashen Afirka, Asiya da ma gabas ta tsakiya har wasu sana kasashen Turai?
Ta mu kasan mun kasani ba kasan wasu ba sannan kuma sana Najeriya sojin mu suna taka gani ko lokaci don idan ba sai ba sai kamar kuma wasa ne.
Sunana Sa'idu Muhammad Takin Gari.
Me za ka ce a ga wannan mataki da sojojin Najeriya suka dauka na neman ƴan ta'adda ruwan jallo tare da sanya kuɗi har naira miliyan 5?
Ni a gani na duka farfaganda kawai ce ta siyasa saboda idan ainihin a gane inda wayannan mutane suke za a gane su.
To a sojoji ba su siyasa?
Sojoji suna siyasa babu wasu wanda ba su san siyasa cikin aikin su yanzu saboda ina ganin wayannan mutanen da suke cewa suna nema in har da gaske suke suna neman su za su same su.
Kamar siyasa nan da kace me kake nufi? nuhi da sojoji na siyasa?
Yawa, ina ganin gwamnati ce take sa su, saboda mi ana iya yin abu yanzu lokacin da ake yin shi kafin a yi shi, a sanar da su za a yi, ba wani matakin da za su dauka, ko kuma a yi ana yi, a ga musu ana nan ana yi, ba za su zo ba sai bayan an gama.
Kai yanzu duk ba ga kokarin da sojojin Najeriya ka yi ba, na kai hari, na kare garuruwa, na kare ƙauyuka, na kare dabbobi da dukiyoyi.
Gaskiya ni ina ganin wannan abin ba wani kokari bane suke yi, don saboda mutanen nan ba ƙasa da ƙasa bace, wasu tsiraru ne na cikin gida, sannan kuma gwamnati ba su tare sa yadda za ta yi da su ba, saboda haka a kawo yanzu kusan shekara 11 ana wannan abin guda daya, a ce ba a cimma karshen sa ba. Gaskiya ni ina ganin alaman wannan ba gaskiya bane.
Ana ra'ayi me ya kamata sojojin Najeriya su yi domin ganin cewa an kauda dukkan yan ta'adda?
A ra'ayina, abinda nake gani, wayannan mutanen suna aiki ne da kafofin sadarwa, bayan haka yau idan da wani zai laihi mutum daya nan sifiliya, ana neman shi daga wani waje tunda yana kan internet, an sha zuwa doki mutum, muna tsaye ba mu san meye ba, a biyo kadin kafar sadarwar sa a zo a same shi inda yake a doke shi. Wayannan mutanen suna amfani da kafafen sadarwa ne, don me yasa ba za a sa su wannan system din ba, za a je a gano har inda mutum yake a doko shi?
Sunana Rabi'u. Matakin da sun ka doka gaskiya yayi daidai, na bin yan ta'adda su kama su, kuma Allah ya ba su karfin gwiwa, Allah ya sa a dace da su kama su gaba daya. Wannan matsalolin kuma ubangiji Allah ya goda mana karshen su lafiya.
Wasu suna cewa ya kamata a ce sojojin Najeriya sun bi su saboda kawa har mawuyar su su kamo su.
To wannan aiki ba na garaje na ba, ka san shi mai aiki idan yana aikin shi dole shi ya san dabara da zai yi har shi kai matakin inda yake son ya kai, ga shi daidai shi aikin shi da zai yi, shi ba zai samu matsala ga aikin shi ba, idan ya mai garaje har zai samu matsala ga aikin shi.
Sojojin Najeriya nan sun sa ladan naira miliyan 5 ga wanda ya kawo ɗaya daga cikin waɗannan yan ta'adda guda 19. Kana ganin yayi daidai?
Yayi daidai, in Allah ya yarda, Allah kuma ubangiji ya sa a samu ganin su, su dukan su.
Sunana Alhaji Azzukabo Dinga. To wallahi wannan abu ka mi ake ce mai da Hausa wanka da kamar jirwa, ina so san komi ba sani abbasi ba, sannan ina na'urorin da an kai musu order na hangen nesa, duk inda wani dan ta'adda yake cikin Najeriya na'urar tana gwada musu shi.
Idan na'urar ba ta yi aiki ba, ba su gansu ba, ko sun leka ba su gansu ba, ko sun duba ba su lura da inda suke ba, ba ka ganin cewa ba lahinsu ba ne?
A'a, kowannan na'ura ba ta aiki ba inda ba su san inda suke ba, duka ya an kai har sun ka san sunan nakin su, sun san sunan da kyau, sun san makoyan su, kuma sun san inda yaran su suke, ko da su manyan ba su san su ba, duk sun san kuma garin su. Tsaro dai na riga lalace Najeriya, da in bai lalace ba lokacin a bata aikewa ya soja bai wuce minti 30 ya gama da dan ta'adda, yanzu ko abu ya zama siyasa.
To yanzu me ya kamata sojojin Najeriya su yi domin gano waɗannan mutane, ko kuma domin gano waɗannan yan ta'adda?
Ba abin da ya kamata, sun san inda su, kan su manyan ba su iyawa su ba yaran su umurni a tahi cikin awa guda, wallahi an gama da su. In ana yaki wata ƙasa, sojoji ma a kai wacan ba su sati guda a ce sun yi nasara, su sun dawo wasu balle nan gida, kuma a ce abu ya buwaye su.
Kowa su sani in suna yi aikin su je su yi, a cikin sitar biyu ne mutum guda da ke sai guda, kowa su sani in suna yi aikin su je su yi, in ba su yi kuma su daina tambaya wani kuɗi wani kuɗi.
To amma sun ce za su ba da ladan naira miliyan 5 ga duk wanda ya nuna musu inda yan ta'adda nan suke.
Su ba su hada shi kawai da sauran mutanen daji, kowa su sani inda suke, akwai mai kai su ma a ce wuta, ko ba su tarba su je su tambaya mutanen ƙauyukan nan su.
Ana nan ko ba su ba da lada ba mutanen ƙauye za su kai su,
ko ba su ba da komi ba za su kai su, in suna yi aiki, in ba su yi kuma su daina surutu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dan wasan baya na kasar Congo Radio Voka Hokimba ya saki dawowa House of Oak bayan rance da aka bayar da shi yayi wasa a Amurka, ya kawo ƙarshe cikin nasara. Dan wasan na baya aka House of Oak ta bayar da shi rance zuwa New Mexico United na lokaci mai tsawo tun watan Janairu shekarar nan, yayin da yake tare da New Mexico United yayi wasa 11 ya zura kwallaye 2 a raga, ya kuma taimaka aka zura wasu kwallayen guda 2 a raga a kakan shekara 2022. Wani bincike da Finance Football yayi ya fito da sunaye na wasu manyan masu koyar da wasan kwallon kafa a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar, da irin abin da za a biya su. Kaɗan daga cikin su sun hada da Jalil Kade kasar Tunisia, fan dubu 114,400 a shekara, Aliou Cissé Senegal, fan dubu 270 1795 sai Rigobert Song kasar Kamaru fan 1299 da 1195 Luis Fernando Suarez Costa Rica fan 1307 1995 sai Otto Addo na kasar Ghana fan 1351 1994 a shekara a cikin manyan kasashe kuwa Hansi Flick kasar Jamus fan 1590 sai Gareth Southgate na kasar Ingila fan 1930 sai Chelsea kasar Brazil fan 1300 Louis van Gaal Netherlands fan 2700 Gerard Martino kasar Mexico fan 2,549,675 Lionel Scaloni Argentina fan 2,285,916 Coach Otto Addo a ranar Litini ya bayyanar da sunayen 'yan wasa da za su wakilci kasar Ghana a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar su ne Captain Andre Didier Ayew Inaki Williams Jordan Ayew Daniel Amati Thomas Partey Tariq Lamptey Halidu Saidu Alexander Jiko Gideon Mensah Dennis Odai Mohamed Salis Joseph Edu Baba Abdul Rahman Mohamed Kudus Abdul Fatawa Isaac Antoine Semenyo El Shawusu Suwa Kamal Kamaluddin Suleiman Daniel Kofichure Abdul Samad Salis Usman Bukhari Daniel Afriye Baine Yayin da ranar so magasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar ke ƙara karatuwa dududu kwana biyar da so magumurzu a ranar 20 ga watan Nuwamba inda mai karban bakunci kasar Qatar za ta harbe da Ecuador a wasan farko duk kasashe 32 da ke shiga gasar sun fitar da sunayen 'yan wasan su a gasar ta makonni uku masanin sha'anin kwallo Nuhu Adams ya bayyana da cewar Diyan Ghana guda takwas ke wakiltan wasu kasashen daban a gasaccin kofin duniya ta bana sun hada da Memphis Depay Netherlands Nico Williams Spain Jeremy Frimpong Netherlands da Ethan Ampadu Wales Richie Laye Canada da Jeremy Doku Belgium sai kuma Mohamed Muntari Qatar da Yunus Musa Amerika da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwanu Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amerika Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Allah Abbas yanzu kuma sai labare amma fa a takaice.
A yau Laraba shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa yayi imani yarjejeniyar da aka cimma ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea. Zata ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron kungiyar kasashen G20 da ake yi a Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron kolon. Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolon kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali na kasar Indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland da kasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin Rasha da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai bayan taron cewa ma amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi akan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. Bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun kaurar baki tsakanin gwamnatin Biden da Cuba, kasar Cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan kasarta daga Amurka, wanda aikin jigilarsu ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus. Kuma kasar ta Cuba na shirye ta ci gaba da tattaunawa da Amurka. Yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun kaurar jama'a daga Cuba zuwa Amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Maryam Dauda wanda ta taya ni gabatarwa sai kuma Sa'ida Hamdun ta hada shirin Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalam.